Sashen Hausa na Muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkanku da wannan lokaci. Yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe ne tare da Amina Bahar Auna. Nasara abokan aiki ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin na dare a yau Laraba 19 ga watan Yuli na shekarar 2023. A cikin shirin namu ne za ku ji cewa wasu mazauna yankuna da ke fama da rashin tsaro a jihar Sokoto da ke Najeriya sun ce sauki ya fara samuwa a yankunan su. Za kuma a ji cewa mako guda bayan kaddamar da majalisar zartarwa a jihar Jigawa da ke Najeriya, al'ummar jihar na ci gaba da dakon ji daga bakin gwamnan jihar. Bayan nan kuma muna tafa da rahoto na musamman akan shirin gwamnatin Najeriya na raba 1,000 ga wasu talakawa na tsawon watanni 6 sakamakon cire tallafin man fetur. Amma kafin nan sai a gyara zama sauraron labaran duniya.
Laraba ne jami'an Ukraine suka ce dakarun kasar Ukraine sun kai hare-hare ta sama a yankin Odessa da ke kudancin kasar Ukraine cikin dare na biyu a jere, yayin da kuma suka kai hari a babban birnin kasar wato Kiev da wasu yankuna. Rundunar sojin sama Ukraine ta ce sojojin sun kakkabo makamai masu linzami 37 daga cikin 63 da kuma jirage marasa matuka da Russia ta harba a fadin kasar, kuma an harba su ne musamman kan gine-ginen ma'aikatu da kayayyakin soji a yankin Odessa. An yi amfani da tashoshin jiragen ruwa na Odessa don fitar da hatsi a ƙarƙashin yarjejeniyar da ta shafa kusan shekara guda kafin Russia ta sanar da kawo ƙarshen shiganta a farkon makon nan. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa yau Laraba cewa manufar harin nan na baya-bayan nan da Russia ta kai shine tarwatsar da yarjejeniyar hada-hadar hatsi, sannan kowane makami mai linzami na Russia rauni ne ba ga Ukraine kadai ba, har ma daga duk wanda ke son rayuwa da aminci. Sergei Popko, shugaban hukumar soji ta birnin Kiev, ya faɗa a Telegram cewa jami'an tsaro na saman Ukraine sun dakile dukkan jirage da suka kai hari a Kiev, kuma babu wani rahoto na barnan da aka yi. ‘Yan sandan Kenya sun harba barkunan tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka fito kan tituna a yau Laraba domin nuna rashin amincewa da gargaɗin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikide ta koma tashin hankali tare da kashe mutane fiye da 10. ‘Yan adawa sun sha alwashin gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin shugaba William Ruto na tsawon kwanaki 3 a jere, lamarin da ke tsoratar da kasashen duniya da suka bi sahun masu kira da awarware rikicin a siyasance. An rufe makarantu da shaguna a birnin Nairobi da wasu garuruwa, kuma da yawa daga cikin 'yan Kenya da ke cike da takaici sun buƙaci ɓangarorin biyu da su shawo kan matsalar. 'Yan sanda sun harba barkunan tsohuwa kan gungun masu zanga-zangar da suka tarwatse a unguwar Kidara da ke Nairobi, wata tangar Odinga, yayin da aka rufe ofishi a babban birnin. Wannan dai shine karo na 3 a cikin wannan wata na madugun 'yan adawa Raila Odinga ke gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnati da ya ce haramtacciya ce kuma ita ce da alhakin matsalar tsadar rayuwa. Dakarun Taliban a Afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da bututun wuta a yau Laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Kabul saboda dokar haramta shagunan kwalliyar mata a fadin kasar. Shaidu sun ce lamarin ya faru ne yayin da wasu mata da ma'aikata kusan 30 suka hallara a wajen shagunan su na kwalliyar mata da ke tsakiyar babban birnin kasar, inda suka buƙaci ƙungiyar Taliban ta janye haramcin. Masu zanga-zangar dai sun zargi jami'an tsaro da dukansu da sanduna tare da kwace musu wayoyin salula da nufin hana su ɗaukar hoton tashin hankalin. Mahalarta taron sun ɗauki tutoci da ke ɗauke da cewa rayuwa, adalci, aiki da ilimi. Bidiyon da aka wallafa a shafukan sada zumunta ya nuna yadda dakarun Taliban ke yin lugudan wuta ta sama tare da fesa wa masu zanga-zangar da ruwa. Hukumomin Taliban ba su mai da martani ga wannan zargin ba. Kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Dokokin Thailand ta kada ƙuri'ar kin amincewa da nadan dan majalisar dokoki Peter Limjaroenrat na zama Prime Minister na kasar. Ƙuri'ar da aka kada a yau Laraba ita ce karo na biyu cikin mako guda da Peter ke neman mukamin bayan da ya jagoranci jam'iyyarsa ta Move Forward Party da jam'iyyun kawancanta da suka samu gagarumin nasara a zaben dan majalisar dokoki da aka gudanar a watan Mayu. Lamarin da ya baiwa wato lamarin da ya baiwa kawancan jam'iyyu takwas kujeru 312 a majalisar wakilai mai wakilai 500 yayin da masu kada ƙuri'a suka ki amincewa da ƴan takarar daga jam'iyyun da sojoji ke marawa baya waɗanda suka shafe shekaru 9 suna mulkin ƙasar Thailand. Sai dai Peter ya gaza samun ƙuri'u sama da 50 a yunkurinsa na farko na lashe wannan mukami saboda tsananin adawa a majalisar dattawa mai ra'ayin mazanjiya da sojoji ke marawa baya. Ƙuri'ar ta zo ne sa'o'i bayan da kotun tsarin mulkin ƙasar Thailand ta yanke hukuncin dakatar da Peter daga majalisar yayin da take sauraron ƙara da ake zargin sa da keta dokokin zaɓe. Kotun ta yanke hukunci ne mako guda bayan da hukumar zaben ƙasar ta ce akwai shaidun da ke nuna cewa shugaban jam'iyyar Move Forward Party ke da hannun jari a wannan kamfani na yada labarai wanda hakan zai hana shi tsayawa takara.
Labaran duniya aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu bude taskar rahotannin mu. Yayin da rundunar sojin Najeriya ta himmatu wajen kimtsawa da karfafa guwar jami'anta domin iya fuskantar kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta, wasu mazauna yankuna da ke fama da rashin tsaro sun ce sauki ya fara samuwa a yankunan su. Wannan na zuwa ne lokacin da jami'an soji ke kara kutsa kai a yankunan da ke kokawa kan rashin tsaro domin magance ayyukan yan bindiga. Daga Sokoto, Muhammad Nasir ya aiko mana da wannan rahoto.
Yanzu haka manyan kwamandojin sojin Najeriya na shirin arewa maso yamma da arewa maso gabas da arewa ta tsakiya na kan halartar taron kara kimtsa su ga kyakkyawan shugabanci wanda ake yi so hudu a shekara, wanda ke da manufar kara musu dabarun fuskantar kalubalen da Najeriya ke fuskanta a haujin tsaro. Babban hafsan mayakan ƙasa na Najeriya Manjo General Tawarik Labaja da yake zantawa a hira kwatar yanki na takwas na sojojin Najeriya da ke Sokoto ta bakin babban kwamandan horar da jami'an soji Manjo General Kelvin Alibe ya ce ana sa ran wannan taron ya karawa kwamandodin basira ta yadda aikin su zai kara samun nasara.
The theme of the seminar, capacity development of senior commanders to meet emerging security threats in a joint environment.
Ya ce alƙawar wannan taron ita ce haɓaka basirar manyan kwamandodin soji domin su iya fuskantar kalubalen tsaro a kowane irin muhalli, kuma wannan yana daga cikin tsare-tsare na babban hafsan sojin Najeriya na sojin su kasance gogaggu waɗanda ke cikin shirin kota kwana, kuma masu kaifin basirar ganin na soji tana samun nasara ga dukkanin aikin da ta sama. A daidai lokacin da manyan kwamandodin ke karɓar horo, sauran dakarun soji sun bazama cikin dazuka a yankunan da ke fama da matsalolin tsaro a yankin arewa maso yamma domin magance matsalolin da kuma samar da sauki ga al'ummomi. Bello Isa Ambarura ɗan majalisar tarayya ne mai wakiltar mazaɓar Ilila da Gwadabawa a jihar Sokoto, yankunan da suka sha fuskantar ayyukan ƴan bindiga, ya ce yanzu al'umman yankunan suna bacci da idanu biyu rufe.
Mutanen wallahi hankali kwance, duk an koma daji ana ta noma. Ina tabbata maka tun ranar da sun ka shiga tun kamin a yi sallah suke cikin dajin nan na musamman na Ilila. Wallahi babu dare babu rana babu cuta kullun. Yana tabbata maka an kai sati uku kullun cikin kamo ƴan ta'adda nan su kai. Kuma mai girma gwamnati irin maganar da muke da shi ta harkar matakan tsaro mu ƴan majalisa ya tabbata mana tsarin da ya yi da sojoji to duk abin da suke bukata ya ba su. Ba magana cewa a ta iya babu kaza babu kaza.
har yau na tuntubi wasu mazauna yankunan da ke fama da matsalolin akan ko sun soma samun sauki ga abinda wani mutumin giga ne ta karamin hukumarcin gurbawa ke cewa
gaskiya alhamdulillah yankin gurbawa ana samun ci da dan tsaro manoma ma sun fara zuwa gonakin su suna noma akwai wuraren da ma ko shuka ba a samu dama an yi ba amma kuma yanzu alhamdulillah ba an je an yi shuka wasu kuma sun je sun neman wuraren da ba su noma ba a kwanan baya
a can ma yankin illila a cewar wani mazaunin yankin duka labarin daya ne
yanzu ba magana su je ga gari bane ko kare ma suke yi su gudu suna boye-boye saboda yanzu ana horota su tsakani da Allah lalle ana horota su sosai mutanen garuruwa gaskiya sun fara samun sawaba da nasuwa sannan wa garuruwan da aka riga aka yi fasa akan su waɗanda da sun zama kamar irin mizan ce news kamar irin sun riga sun bada gari to yanzu kama da sojoji ke mutanen gari sun fara shituwa sun fara ɗebe tsoro suna tsaya suna haƙe garin su mu gaskiya ba magana wasa ba an samu ci gaba sosai kuma an samu canji
babbar fatar jama'ar yankunan da ma 'yan Najeriya baki daya ita ce a samu sauƙin matsalolin rashin tsaro da suka da baibaice kasar ko za a iya samun sukuna fuskantar wasu matsaloli na daban domin sai da zaman lafiya ake samun kowane irin ci gaba Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya
Madalla a gaida Muhammad Nasir da wannan rahoton mako guda bayan kaddamar da majalisar zartawa a jihar Jigawa a Najeriya al'umar jihar na ci gaba da dakon ji daga bakin gwamnatin jihar Malam Umar Namadi game da halin da lalitar jihar ke ciki yanzu haka dai yan siyasa da kwararru akan harkokin kudade da sha'anin tattalin arziki da kuma kungiyoyin rajin shugabanci na gari sun fara muhawara dangane da batun Mahmud Ibrahim Kwari na dauke da rahoto
kamar sauran galibin jihohin Najeriya yanzu dai an shiga watanni na uku kenan da kafa sabuwar gwamnati a jihar Jigawa bayan da sabon gwamnatin jihar Malam Umar Namadi ya karbi ragamar mulki a ranar 29 ga watan Mayun bana wanda yake gwamna Namadi ya yi amfani da wannan rana wajen bayyana kudurorin gwamnatinsa guda 12 ga 'yan Jigawa amma har zuwa yanzu bai kai ga fayyace yanayin da ya samu lalitar Jigawa ba al'amarin da ya haifar da muhawara a tsakanin 'yan siyasar jihar da masana da kuma kungiyoyi masu rajin shugabanci na gari
wannan magana ce ta haƙi ba magana bace ta jam'iyya magana ce ta haƙi da jihar ɗan jihar Jigawa haƙi ne a kansu su san halin da jihar su take ciki menene dalilin da yasa ake wannan rufarfa akwai wani abu ne wanda aka yi ba a so mu ɗan jihar Jigawa da muke da haƙi mu sani akwai wani abu da ake yi kamar na rufin asiri akwai wani abu da ake yi ake koye mana a dokar Najeriya babu damar a koye mana abin da ya shafe mu a fito a mana bayani me aka bari me aka gada
wannan rabin Nasiru Garba dan ce kenan tsohon dan majalisar tarayya kuma jigo a jam'iyyar hamayya ta PDP a jihar Jigawa kunshin kwamishinoni 18 da gwamna Namadi ya nada domin ciya shi aiki wani lamari ne da ja hankalin al'ummar jihar ta Jigawa la'akari da cewa galibin su tsaffin kwamishinonin gwamnatin baya ne sai dai kuma Salisu Masge Gumel jigo a kungiyoyin ci gaban al'umma a jihar Jigawa na cewa
mu a matsayin mu na yan Jigawa ba mu da wata matsala ko wani tunani akan cewa wai gowa ne yayi kwamishina a wacce gwamnatin yanzu ya sake dawo domin dama APC ce kuma uwa ɗaya uba ɗaya ce a bangaren kwamishinoni kenan amma ka karɓi gwamnati kan shiru to mutane suna cikin tarayyar din cewa to mu me yake nufi da mu ne shin wannan kayan namu ne kenan ko ba namu bane in namu ne ya kamata mu san me aka bar ma kuma me zaka dora wannan dai shine abin da ɗan jiha suna jira kusan wata biyu ba su san a inda aka kwana ba
shin bayyana halin da shugaba kamar gwamnatin jiha ya samu lalitar gwamnati al'ada ce ko kuma dokar ƙasa Dr. Sanusi Garba shine shugaban sashen nazarin al'amuran kudade da kididdiga a jami'ar tarayya da ke dutse
zancen gaskiya doka ne domin akwai requirements na kan cewa duk wani shugaba in yazo zai karbi handin over daga tsohon shugaba a cikin wannan handin over major requirement din shine bayani na kadagogi da basussukan da suke kan gwamnati wanda in har gwamnati ta tarar da wata gwamnatin ta bayar da adadin kudaden da take tunani ta bari to ita hujja ne a kanta ta zo ta ce ta tarar da wannan kudin ko sabanin haka domin idan gaba tai gaba wani lokacin ana yin wani abu da muke cewa blame game wani ya ce ga abin da na bari while wani yana cewa a'a ba haka aka bari ba. To gata ne da duk gwamnatin da ta zo ta faɗa abin da su tarar domin kare kanta daga zargi.
Masu kula da al'amura da yana ganin cewa kasancewar gwamnati Umar Lamadi masani kuma ƙwararre a fannin hada-hadar sarrafa kuɗaɗe, babu ko shakka ba zai rasa masaniya ba akan abin da ƙwararren ke ambatawa. Sai dai a iya cewa yana da dalilansa na yin gum game da wannan batu, illa dai kawai bai kai ga sanar da ƴan jigawa dalilan nasa ba. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Jigawa a Nigeria.
A gaida Mahmud Ibrahim Kwari da wannan rahoton. Yanzu kuma sai rahoton mu na musamman kan shirin gwamnatin Najeriya na rabawa 8,000 ga wasu talakawa na tsawon watanni 6 domin rage musu radadin janye tallafin man fetur. Hassan Umar Tambuwal Garika.
Gwamnatin Tarayyar Najeriya a ƙarƙashin jagorancin shugaban ƙasa Ahmed Bola Tinubu ta kullo da wani shirin tallafawa talakawan Najeriya da naira 8,000 ga kowane mutum ɗaya. Yan Najeriya miliyan 12 ne za su samu naira 8,000 ɗin. To ko me yan Najeriya za su ce a game da wannan shirin?
Abdulmuhammed Alhaji Majinga, in ya bani zamu wasawo saboda gogo kemi ya biya ban dutse. Gaskiya 8,000 bai kai mutane ko ina ba ma samu wasa samu yi manage da wannan. Duk wani ya bani kemi kuma gobe sai jaje ta gagaza kuma sai kara shi.
To wasu na da ra'ayin cewa ga ra'ayin ma mutane hanyoyi a sa wutar lantarki, a sa ruwa, a gyara kaman masana'antu da fannin gona yafi a ba ƴan Najeriya 8,000. Menene ra'ayinka?
Ko ya jaje ta gagaza shike ne sai mu hankuwa wannan shi kuma Allah kara shi kuma gaba.
Wato shirin tilmi kana ganin yayi daidai na ba ƴan Najeriya waɗannan kuɗi?
Yayi manage ba yafi babu ba.
Sunana Abubakar Dan Gidan Gero. To game da 8,000 da yace zai ba mu kuɗin nan, mu dai mun jiwa mai ƙuri'a amma kuɗin nan ba zai zo gare mu ba. Game da haka kuwa kuɗin nan da zai ba mu 8,000 shi ya haƙuri kashe ba mu su ya rike su, a samu hanyar nan tsakanin Makera zuwa Kwantagore ko zuwa Makwa zuwa Kwantagore a gyara mana hanya. Ya yi a ba mu ko kuɗin nan ce za a ba mu ba za su kaje hannunmu ba.
Yawanci ta asusun ajiya na banki ake sawa wato account.
Account nan ba namu ba, ra'a amshi account nan ba namu ba saboda mu dai mutanen gona muke. Ba ra'a shigo gona amshi account nan ba dita a ce a tura mai kuɗin nan su kai ga hannu ne ba.
Kai da lamba account?
To ina da lamba account amma ƴan uwana ba su da lamba account kuma suna da yawa waɗanda ba su lamba account.
Me yasa kake ganin cewa ai hanyoyi ya ce a ba ku waɗannan kuɗi 8,000?
Kuɗin nan abin da yasa na ganin haka nan kuɗin nan ba za su zo gare mu ba.
Ni na gaga to ni hakikani gaskiya ban fahimci wannan abubuwan ba, don tsakani da Allah ga talaka janye tallafin nan wallahi cuta ce babba. Don tallafin nan shi ne ci gaba ga talaka. Don talaka yanzu kana shiga mota daga nan ga zuwa Sokoto kana biya 7,700 ta yi tsada kana biya. Yanzu nan kana biyan mota 25,000 daga Ibadan zuwa Sokoto. Shi yanzu nan an zo an ce wai an baka 8,000 me take tsira na madan Najeriya a rana guda ina iya kashe ta.
Amma masana tattalin arziki sun ce janye tallafin nan idan aka yi hankuri dan karamin lokaci zai inganta tattalin arzikin Najeriya, zai sa dan Najeriya musamman talaka ya samu saukin tsada kayayyaki da tashin farashin abubuwa.
Wallahi ni bai dare cewa haka nan zai kasance ba, tunda da muke kamin APC ta taho muna sayan buhun gero 3,000 da kai yake kai 5,000, yanzu nan gashi muna sayan shi 50,000. Wani tallafi za a dauko ki a wai zai tallafa maka talaka? Talaka wallahi bai ganin komai a haka.
Kai yanzu ba ka ganin amfanin waɗannan 8,000 da shi shugaba Tinubu yace zai ba ƴan Najeriya har wajen miliyan 12?
Ni na rike da Allah dan Najeriya, matsayin dan Najeriya in ya san abin da yake, wannan bai kamata ma ya karbi wannan talafin ba. Ba mu da hanyoyi a Najeriya, duk mai bin hanya daga nan ga zuwa Sokoto ko zuwa Kano wallahi ya san babu hanya. Don in an ka zo lokacin ruwan ga ko ba kuwa Allah sai kun hita kun tura mota a cikin ruwa. Da wallahi gara a karkata su wajen tsaro da wajen gyara hanyoyin Najeriya.
Sunana Hassan Sarauniya Yarbi. Da Tinubu shawara ya nema yana sai kyautata ma ƴan Najeriya, maganar 8,000 bai taso ba saboda abinda zaka ci kwana biyu ma ya wasar ta 8,000. Tsakani da Allah mai iyali kaman mutum yana da mutum 10 a bayansa, menene 8,000 zai tallafa mu?
Me ya kamata Tinubu yi wa ƴan Najeriya domin samun sauki da sassata musu radadin tallafin mai?
A gani na abinda ya kamata Tinubu yayi ya yi mana odan abinda za mu saya da kuɗin mu ko ina abinci ya wadata, saboda duk ɗan Najeriya bai da wata wahala yanzu banda ta yunwa. Yunwa ya ishi jama'a. Abinda shinkafa da zaka sai Kongo naira 1,000 yanzu ya kai 1,600 a waɗansu wurare 1,500. Shinkafa mu na arewa da 500 mu kusan 1,500 muke sayan Kongo ɗaya.
Sunana Muhammadu Goshe. Abinda an magana ta dangane da waɗannan kuɗi ba su da fa'ida game a bashe su ga Najeriya, domin cikin mutane sama da miliyan 200 a ce a ba mutane miliyan 12 wanga bai taka kara kai karya ba. Kai a ɗauko hanyar tsaro ga Najeriya wanda yake in an ɗauki hanyar tsaro da Najeriya ko abin da ya kaso ya baki Najeriya ba su iya kasar wanda kiyon lahiya huta lantarki in ya kawo su to mu mulki ya kai mu da duwa da muka tsakanin arewa da kudu wanda yake hanya babba wanda yake ta kasuwanci ce nan ne aka ku rayuwar yan Najeriya amma ba hanya ba ce ko yaushe zaka biya hanya kana zulumi kake sai ka jinyar jiki sai ka kwanaki baka da lahiya don Allah tulubu ka koma wanga bangare ka jara wanga ga rabu da batun raba kudi din nan ba su da wani unhanu
alai kabiru keci to wannan tsari sai mu ce yayi kuma bari ba a rayuwar ta talaka ta yanzu 2008 me za su yi mana Hassan Tambuwal an ce wata 6 ko ko an ce shekara to 2008 so 6 ko sai shekara nawa ne kuma 2008 kai kanka insha Allah ba su isa ka yau da gobe to an ce kuma wata wata za a ringa bayar da
su aka ganin cewa an yi haka ne domin a dan rage ma talakawan Najeriya radadin janye talafin mai
kawai kara ma cuta mutane za su kuma insha Allah cikin mutum miliyan 1 kila mutum guda 100 bai samu duk ya junan su za su rarrabe wannan kudi
sunana Michael Olorunfin
eh wannan shiri dai yayi amma gidan na dai san ba kowa ne zai samu wannan kudi ba don wannan kudin ya kamata yi wani abun da ba ba waye a raba wa mutane kudin ba nawa ne 2008 ne kudin ba ya kamata a ce wani irin wannan kudi a zuwa shi kaman bangare abinci a shigo da abinci abinci kudi abinci ya so ko kasa irin wannan mutane za su samu soti ga wuri abinci amma a raba wa mutane 2008 ba kowa ne zai samu ba kuma wannan 2008 kudi ne dai ana jin sunan shi dai kawai 2008 dai sai komai ba
nana kare alibuka kika ne a gani ya ce wallahi saboda me kace mutane suna cikin wani hali dan an samu wannan abu kila wannan sabuwa za su huce akan sai saboda kan san mutane sun shiga cikin matsala da yawa
kana ganin wannan zai rage radadi ga yan Najeriya na fatara da talauci
insha Allah an so mai wannan abu yana kan san Niger ta zai tana rewa wannan sabuwa irin wannan mai kamar rewa ba wajen mu yanzu misali bangare mu san abar local government nake ce akwai mutanen da suke ba yan Najeriya ne ma wallahi tallafin irin wannan na Niger wannan suna samu wallahi mutane mu tun baba tun kafin ma wannan magana ya faru ma shekaru da yawa mutanen garin mai Najeriya suna zuwa suna karɓar da tallafi a Niger
to amma yan Najeriya na ganin cewa waɗannan kuɗi na radu 2008 sun yi kaɗan
ka san mutane ba yadda ya yi zan mutane ba ba Allah ba to ka zanzu kana zaune kawai ka san 2008 da za ka kashe wani wuta ba
shi ko Farfesa Bello Muhammad Bada na Jami'ar Sokoto mai fashin baki ne a Najeriya
to wannan shiri ko tsari kuɗi za su isa ga manyan ma'aikata da ƴaƴansu da zuri'arsu da su da manyan 'yan siyasa waɗannan kuɗi ba za su isa ga talaka ba wanda an mabuƙacin su wanda kuma an kace don shi an kai tsari irin wanda aka gwamnati nan ya saka sun duk kuɗi su kai ga talaka na gaskiya wanda ke da buƙata su an gama banna domin waɗanda an kasa su yi rabon kura za su ita an kace ce kashi uku tace kashi guda na kura na tace guda na iyan kura tace to kashi na uku kuma na wanda ta yi rabu waɗannan manyan ma'aikata da 'yan siyasa ba su taɓa barin kuɗi su isa ga talaka na gaskiya shi yasa in gwamnati na son ta taimaka ma talakawa na gaskiya to ta tabbatar da kuɗi a cikin shi yayo kasa ta saki abinci ya ito da yawa sannan kuma taki na zamani ta yi kokari ta sako shi da yawa kuma ta rage mishi kuɗi to sannan kuma ta yi kwamitoci na kwanaki da mutanen kirki wanda wani abu ka iya kaiwa ga talaka amma don wanda abu da aka kai ga majalisa kana gani zaburar farko majalisa ta ɗauko yi kafawa ta fahi abin da take so wato tun kafin ko a kai ga amincewa an riga an wafi kuɗi
waɗannan zuzurutun kuɗi har naira biliyan 500 da shugaba Tinubu ya ce zai ware don taimaka ma talakawa me ya kamata ya yi da waɗannan kuɗaɗen
watan abin da ya kamata shine a tabbatar da cewa abinci gwamnati ta bude rumbunoninta da take ajiya abinci ta sako abinci ya yi sauki farashin da abinci ta karya shi takin zamani ta tabbatar da ta samun ma'aikata shi to ko ta samun manoma takin zamani kuma idan babu zaman lafiya a ƙauyuka a cikin gonaki kuma har yanzu ba a yi komai ba don haka wajibi ne ta tabbatar da tsaro an same shi
Hassan Umar Tambuwal murnar Amurka daga Ibadan a Najeriya
take da Hassan Umar Tambuwal yanzu kuma ga shirinmu na gaba
wasanni a takaice
kira kana ta go
kama yadda martani ga hukuncin hukumar kwallon kafar duniya FIFA a takaice game da karanta da tsohon kocin tinta Slavko Matic ya kai wa hukumar Matic din da aka dauko shi mai gurbin Samuel Bejo a bara da tsiya aka fatattake shi ana cikin campaign saboda lalaci da tabuka katabus a farkon jawabin ta a hukunci House of Oak ta amince cewar FIFA ta umurce ta tabbiya Matic $14,000 wannan kudin ya kumshi dawainiya daban-daban na kocin da kuma biyan sadiyar sabawa kwantaragin su cikin wata biyu sabawar ya biyo gorin da magoya bayan club sun kai yini na hana Matic gabatar da aikin sa na bayar da koro club ta hakaka cewar duk saura bukatu na Matic hukumar FIFA ta yi watsi da su yadda ya dace da matsayin club sa'annan ta ci gaba da fayyace cewar tuntuni sun kai yanke shawarar biyan Matic kudin banda wasu rantuttuka da ya karba yayin da yake aiki hukumar kwallon kafar kasar Ghana GFA ta kai ka shirya wasan zakarar zakaru a ranar 3 ga watan Satumba gabanin so makakan shekara ta 2023 da 2024 wannan wasa zai gwada karfin Medeama FC mai rike da Campbell League Premier na Ghana da Dreams FC wacce ta lashe kofin FA na MTN kamar yadda doka ta tsara a sharuɗa ko ka'idodin Premier League Ghana Klaus Mbiu Medeama da Dream FC sun taka muhimmiyar rawa na lashe kambun su farkon lokaci yayin da suke shirin tunkarar kaka mai zuwa da kowanne su na sa tsammanin somawa da kafar dama GFA ta gabatar da diddiki da ya hada da inda za a yi wasan masu sha'awan kwallo kuwa sun zaku suna jiran wasan da aka yi imani ya dace a kira shi wasan zakarar zakaru hukumar kwallon kafar kasar Ghana ta bayyana ranar da ta tsara za a soma legin premier na shekara ta 2023 da 2024 na Ghana an tsara za a soma gasar a ƙarshen mako somi daga ran juma'a 15 ga watan Satumba shekara ta 2023 a ci gaba har ranar Litinin 13 ga watan Satumba shekara ta 2023 masu sha'awan kwallo sun sha zakin shirin suna jiran a fito da jadawalin gasar wadda za a bayyanarwa jama'a nan gaba inji hukumar kwallon kafar ta Ghana irin takara da sha'awar da ake jin ligin zai tattara magoya kungiyoyi daban-daban na kyautata zaton kakan na bana zai yi makil da abubuwa masu daukan ido kasancewa zakaran bana Medeama za ta shigo ne da karfinta don kare kambinta cikin nasara dan wasan Crystal Palace Jesse Rinaldo kuri ya kafa ido bisa yi wa Ghana wasa maimakon kasar Ingila da cewar tuni ya yi wa 'yan wasan Ingila 'yan kasa da shekaru 20 wasa dan wasan na gaba mai shekaru 20 da ya soma kwallo da matasan Chelsea kan ya koma Crystal Palace a shekara ta 2019 zai yi wa Ghana wasa ta kan iyayensa 'yan Ghana ya soma wasansa na Premier League bisa kujera a karawar da sun kai da tsohuwar club din sa Chelsea ranar 14 ga watan Agusta shekara ta 2021 coachin Southampton Athletic FC Anthony Hayes ya bayyana kudurin na Rakseci yana mai fadan cewar burin Rakseci ne ya wakilci Ghana gasacin kofin duniya da wannan muka iso karshen labarin wasannin Redwan Allah Mukhtar Abbas sashin Hausa na muryar Amurka Accra Ghana
daga da Redwan Abbas yanzu kuma ga labarai a takeice
Yau Laraba ne jami'an Ukraine suka je dakarun kasar Ukraine sun kai harhare ta sama a yankin Odessa dake kudancin kasar Ukraine cikin dare na biyu a jere yayin da kuma suka kai hari a babban birnin kasar wato Kiev da wasu yankuna Rundunar sojin sama Ukraine ta ce sojojin sun kakkabo makamai masu linzami 37 daga cikin 63 da kuma jirage marasa matuka da Russia ta harba a fadin kasar kuma an harba su ne musamman kan gine-ginen ma'aikatu da kayayyakin soji a yankin Odessa 'yan sandan Kenya sun harba barkunan tsohuwa a kan masu zanga-zangar da suka fito kan titina a yau Laraba domin nuna rashin amincewa da gargadin gwamnati bayan zanga-zangar da ta rikide ta koma tashin hankali tare da kashe mutane fiye da 10 ɗan adawa sun sha alwashin gudanar da zanga-zangar adawa da gwamnatin shugaba William Ruto na tsawon kwanaki 3 a jere lamarin da ke tsoratar da kasashen duniya da suka bi sahun masu kira da awarware rikicin a siyasance Dakarun Taliban a Afghanistan sun yi harbi a iska tare da yin amfani da bututun wuta a yau Laraba don tarwatsa mata da dama da suka gudanar da zanga-zanga a birnin Kabul saboda dokar haramta shagunan kwalliyar mata a fadin kasar. Shaidu sun ce lamarin ya faru ne yayin da wasu mata da ma'aikata kusan 30 suka hallara a wajen shagunan su na kwalliyar mata.
Masu sauraro na muka kawo ƙarshen shirin namu na yau. Sai kuma goben Allah ya kai mu za ku ji wasu abokanan aikin mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Aminat Bahar Auna da ta karanto labarai da Julie Letters Gresham da ta bada umarni da ma injiniyar mu ta yanzu ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa ku kwana lafiya. Ma'assalam.